بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana a safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 8 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira na da shekara 1434, daidai da 20 ga watan Janairu shekara ta 2013. ɗan uwa musulmi na kusa da na nesa, da waɗanda suke kallon mu da sauraron mu kai tsaye, da kuma waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallon mu da sauraron mu ne daga babban ɗakin taro na makarantar Darul Hadisi Salafiya mai namba 4 layin Madarkaci da ke gaskiya layout a Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. Alhamdulillah, a Bahaushe yake rana ba ta ƙarya sai dai uwar ya ta ji kunya. Profesa Ibrahim Ahmad Aliyu daga Jami'ar Ahmadu Bello ta nan Zaria, ɓangaren shari'a da dokoki, ya yi mana alƙawari yau zai zo ya gabatar mana da ɗaya daga cikin laccoci da ya mana alƙawari ran nan bayan matashiya da faɗakarwa wanda ya dangane da allurar rigakafi, domin abin da nake cewa har yanzu bai zo ya yi mana lecture tukuna game da allurar rigakafi ba, wancan matashiya ce aka yi. Za a zo a yi lecture din insha Allah, domin dama maƙasudin wancan zama shi ne nunawa al'umma a jimillance haɗurran da ke cikin wannan allurar rigakafin shan inna da ake magana, da kuma ƙoƙarin faɗakar da al'umma, da kuma tunatar da malamai waɗanda suka gafala, da kuma shawartar hukumomi, da kuma gaya wa sauran duniya matsayin mu musulmi game da wannan ainihin allura. Ana wata sai ga wata a cikin waɗannan zantuttuka sai Profesa ɗan yi tsokaci game da wasu matsaloli waɗanda barazanarsu ba ta gaza barazanar allurar rigakafi ba, ko kuma mata fi ta. Wannan barazana ita ce wasu dokoki na ƙarya waɗanda babu su a cikin dokar Allah, a doka ta zamantakewa ma ba a san da su ba, na ƙoƙarin karewa mata haƙƙoƙi da kuma yara ƙanana. Waɗannan ainihin wato dokoki a matsayin shi na malami na musulunci, da kuma matsayin shi na ƙwararren masani game da shari'a ta zamani, shi ne muka ga cewa babu wanda ya cancanta da ya tsaya ya gabatar mana da waɗannan wa'azozi ya wayar mana da kai, kuma san menene ake nufi da waɗannan dokoki, kuma waɗanne ɓarna ne ke ƙarƙashinsu, da kuma bayani dangane da a tunatar da malamai su sani da cewa na'am, wannan haƙƙi ne wanda yake wajibi a kansu su tsaya su faɗaka su fahimta, domin su ma su je su ci gaba da wayar da kan mutane. Sannan gwamnatocin musamman na jihohin musulunci na ɓangaren arewacin ƙasar nan musamman, a faɗakar da su gane haɗurran da ke ƙarƙashin haka, kullum su fahimci cewa su waɗannan Turawa ba ƙoƙari suke su kawo musu abin da zai zaunar da su lafiya da talakawansu ba, sai dai kullum abin da zai haddasar da fitina tsakanin talakawa da masu mulki a wannan yankin nan. Daga shekaru 30 zuwa yanzu, ka auna ka gani wata gwamnati ce a ƙasar nan, musamman a wannan tsakani wanda yake galibi 'yan arewacin ƙasar nan musulmi su suka mulki ƙasar, wata gwamnati ce daga cikin gwamnatocin ta aikata wasu abubuwa waɗanda za a ce san barka, kuma wannan abu ya kawo farin ciki da ƙarin ƙauna da danƙon zumunci tsakanin wannan gwamnati da talakawa. Wannan ban bambance kowace daga cikin gwamnatocin cikin shekaru 30 ɗin nan ba, tun daga na sojoji har na farar hula. Me yasa kullum zai zama